ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangar da ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musulunku jama'a kiran mu nake bisa dajewa
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wannan sabon shirin ilimi garkuwar dan adam kamar da muka shaida muku a makon da ya gabata kasancewar shekara ta zo karshe za mu yi bitan wasu daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar mu ne a wannan fili na ilimi garkuwar dan adam a shekara mai karewa ne dai muka yi hira da wata tsohon ministan ilimi kuma yanzu haka ƴan majalisar wakilai daga jihar Gombe Hajiya Aishatu Dukku wanda ta yi bayani game da wani kuduri na tabbatar da kafa wata hukuma da za ta kula da dalibai da ke gudanar da almajiranci a ƙasar da nufin inganta shi kamar yadda za ku ji daga bakin ta kamar haka
to mun sami kamar yadda nace wayanda suka goye baya akan a lalle a kafa wannan hukuma asuma da dalilan su mun samu kuma wayanda suka ce ba sa su kamar kungiyar Kristoci ta Najeriya ta ce wannan hukuma zai zamanto ya zamanto bangaren addinin Islama ne saboda haka ba ta goyon bayan wannan kafa wannan hukuma domin an ce almajirai to almajirai kuma ana nufin ƴaƴan musu to amma an samu wanda suka ba da amsa akan cewa in an kafa wannan hukuma ba ta yaran musulmai bane kadai tunda an ce za ta kula da yaran da ba sa makaranta ma an yi kokarin don a wayar da kan wa'inda suka zo taro domin su gane cewa wannan hukuma an ce ta almajirai ce da kuma yaran da ba sa makaranta muna so a fahimci kudirin ba na bangaranci bane ko kuma na na lalle kalmar almajiri almajiri lalle addini kuma kowa ya san cewa dalibi da ake ce ma almajiri karatu yake to amma ita gwamnati bata san da wannan karatun da yaro yake ba domin yanzu ina baka misali kamar yanzu in na gama secondary zan je makarantar theology ko zan je makarantar bible zan fito da ko certificate ko diploma amma shi wanda yayi karatu almajirci har ya kure ba a bashi komai certificate bai da certificate sai a ce ma shi wai bai karatu ba to kaga kuma ilimi ne wanda kamar yadda nake shekaru aru-aru aka dogara da ilimin kuma har yanzu ana amfana daga wannan ilimin saboda manya-manyan malamanmu da kuma manya-manyan masu rubutu suna nan wanda suka rubuta littattafai da ake amfani da su to muka ga ta yaya za a ce wannan ilimi na almajirci bai da amfani ko a ce ba a san da shi ba
to haka kuma a shekara mai karewa ne muka kawo muku tattaunawa da abokin aiki na Sir Phil Hashin kuma yayi da wani malamin turanci da ya je kasar Amurka domin sanin makaman aiki daga Jami'ar Alƙalam da ke jihar Katsina shi ma ba tare da na ja ku da nisa ba ga dai malamin kamar da muka yi hira da shi a wancan lokaci
to masha Allah kamar yadda na gabatar da sunana a farko nace sunana Hamisa Hamisa Haruna ni haifaffen dan Kano ne sannan kuma nayi rayuwa ta da karatu na gaba daya a Kano nayi karatun digiri na farko da digiri na biyu a Bayero University Kano wanda na karanci English a nan wannan Department of English kenan
wato turanci kenan
wato yaren turanci kwarai da gaske
to menene ya kawo ka Amurka a halin yanzu
to babban abin da ya kawo ni wannan ƙasa ta Amerika shine mun zo gabatar da wani taro na ƙara juna sani wanda ma'ana ita zan ce kenan Department of State
ma'aikatan harkokin wajen Amerika
tan harkokin waje na Amerika sun suka dau nan wannan program din tare da FHI 360 a matsayina na malamin turanci na dade ina gabatar da shirye-shirye na taimakawa ƴan uwanmu malamai na turanci kamar yadda muka sani Nigeria ko Africa generally muna fama da matsaloli na yadda za a koyar da shi kansa yaran turancin samun dama da nayi na halartar wani program ko in ce wani course wanda University of Maryland Baltimore County anan America kenan ta bani karkashin US Embassy dake Abuja so na samu damar yin karatu na wata 6 karkashin wannan program din wanda ta internet muka yi shi yana daya daga cikin kalubalen da muke fama da su a Nigeria mutane da yawa in kace kana karatu ta internet za su dauka kamar kawai wasa kake ko shirin
ba karatu saboda babu malami a zahiri yana koyar da kai
so amma nagode wa Allah zamu iya cewa COVID-19 ta zo da abubuwa da wani challenges ma'ala na tasgaro sannan kuma at the same time ta fadakar da mu ta bude idanun mu akan cewa karatu ba lalle sai kai shi a face to face ba ma'ana ba
sai kaji ajin karatu ba kana daikin kama in dai kana da wannan yanar gizon zaka iya shiga kai karatu malami ya koyar da kai
so zamu iya cewa gaba ɗaya duniya ta zaman to kamar wani karamin village ne ko in ce wani dan kauri ne yau karamin wuri ne wanda duk inda kake a duniya zaka iya yin wannan karatu so kuma wannan daman na samu da taimakon ita ma'ana embassy ta America wacce take a Abuja suka bani wannan daman nayi wata 6 ina wannan karatu
to mallam Hamisu ka san dai cewa a Najeriya akwai matsala da yawa musamman idan aka ce bangaren arewa ga matasa
gaskiya ne
wani lokaci zaka iya kallon rubutun su na turanci ko kuma ka saurare su na yin turanci sai ka ji akwai kurakurai da yawa me yake janyo haka a yanzu haka rashin ilimi ne ko kuma rashin dagewa a koya musu ne a tabbatar da cewa sun koya
da farko zan iya daukar matsalar daga bangaren mu kanmu masu koya saboda kamar yadda na faɗa yanzu da zuwan internet ma'ana yana gizo duka abubuwa sun zo da sauki akwai manhajoji da yawa waɗanda mutum zai iya amfani da su domin ya koyi yaren turanci hasali ma yanzu idan ka shiga misali kafofin sadarwa da muke amfani da su kamar su Facebook kamar su WhatsApp kamar su Twitter da yawan su akwai groups waɗanda zaka iya shiga ka amfana da su kuma ka koyi turanci kana daga cikin daki baka da buƙatar sai ka je waje amma sun samu dama sun yi karatu ta internet
to masu aro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin jami'ar da ta bada umarnin shirin da kuma daidaita shi Julie Leather Gresham naku Babangida Spring ke cewa huta lafiya sai wani makon
kan hakika ba da tangarda ba kalji marar ilimi ni abun rainawa himma da kwazo kokayin mushinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa